wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da zuwa shirinmu na yau, ina maka maraba da sake saduwa da kai da fatan cewa za a bi mu a hankali yayin da za mu ci gaba da shiri na yau. Uwar gida Kande Jet ɗan Juma tana shirye da fili domin yara, a nemo su duk inda suke domin so ma su zo su samu nasu albarku a yau. Pastor Alkali Mazuba shi zai ba mu abinci a fili domin sujada. Pastor Audu yana shirye da guziri domin rayuwa. Mai sauraro, ni Ishaya Zakariya ina maka maraba da zuwa shirin na yau.
Abokaina barkamu da wannan yamma, ina fata muna sauraron wannan fili na labarin yara, ina kuma fata Ubangiji zai yi magana da mu ta wurin wannan fira. Yau kamar wata rana muna da labari mai kamar haka. A cikin farko Allah ya halicci Adamu da Hawa'u, sai ya sanya su a cikin gonar Adini. Ya dokace su da su ci dukkan ƴaƴan itace da ke gonar Adini, amma ga itacen sanin nagarta da mugunta wadda ke tsakiyar gonar ya ce kada su ci, gama ranar da sun ci lallai za su mutu. Mala'iku sun yi wa Adamu da Hawa'u kashedi cewa akwai wani mugun mala'ika mai suna Shaitan, don haka su yi hankali da shi. Ya yi hushi har ya jawo rigima a sama ta wurin tawayensa. Sai Ubangiji ya jeho shi cikin duniya. Sai Allah ya yi wa Adamu da Hawwa uka shaidi cewa, Shaitan fa zai iya ya sa su yi wa Allah rashin biyayya. Zai iya sa su kasance da bakin ciki a rayuwarsu. Sa'annan kuwa, su rasa gidansu mai kyau, wato gonar adini kenan. Wata rana, Hawwa ta je yawo kusa da wannan itaciyar da Ubangiji ya dokace su kada su ci, domin ta duba ta gani. Sai ta ji wani yana magana. Sai ta duba, amma ba ta ga kowa ba. Sai ta dubi bisan itacen, ta tsinkaye wani kyakkyawar maciji. Yana magana da ita. Ta kasance da mamaki ainin, domin ita Allah ne da mala'iku da Adamu kawai ke magana da su. Amma wannan karin, sai ta ji maciji yana magana. Sai ta kasance da murmuri ta saurare shi, babban kuskuren da ta yi kenan. Don haka, da zaran mun gane cewan Shaiɗan ya kusance mu, bari mu guje daga wannan gurin, domin kada ya rinjaye mu. Sai macijin ya tambaye ta, ko an ba ki dama ki ci dukan ‘ya’yan itatuwan gonar nan? Buɗan bakinta, Hawwa ta ce, za mu iya cin dukka, amma banda guda ɗaya, Allah ya dokace mu kada mu taɓa, balle ma mu ci, domin kada mu mutu. Shaiɗan kuwa da ya ji haka, ya ce ba lallai za ku mutu ba. Ita kuwa ta dubi wannan itace ta yi sha’awa. Sai Shaiɗan ya ɗiba daga ‘ya’yan itacen ya bata, ta kuwa karɓa da shike ta rigaya ta yi murmuri. Sai ta ci, ta kai wa Adamu sauran. Adamu ya karɓa ya ci, dukansu suka zama masu zunubi. Ubangiji ya saba kowace yamma yakan ziyarce su, su kuma kasance da farin ciki tare da shi. Amma wannan karo da shike sun ci daga itace na sanin nagarta da mugunta, sai sun gudu sun ɓuya. Allah ya yi kira daga bisani bayan da ya zo domin ya ziyarce su. Can sai Adamu ya ansa, ya ce wa Ubangiji, muna jin tsoro ne, shi ya sa mun ɓuya. Ubangiji ya tambayi Adamu, ko sun ci ne daga cikin ‘ya’yan itacen sanin nagarta da mugunta? Adamu ya amsa ya ce, eh. Sai Allah ya kore su daga gonar adini, domin sun yi rashin biyayya. Ubangiji ya dokace su kada su ci, amma sun ci, wanda bai yi kyau ba. Ina fata ba za mu bi abin da Adamu da Hawwa suka yi ba a wannan kwanaki. Idan Ubangiji ya ce kada mu yi, sai mu bari. Idan ya ce mu yi, sai mu yi. Amma Allah yana ƙaunarsu sosai, sai ya yi wata alkawari. Wannan ita ce alkawari na farko a cikin littafi mai tsarki. Watan wata rana kuwa, zai zo ya mayas masu da wannan kyakkyawar gona da suka yi asararta. Akwai gida wanda Yesu ke shiryawa domin Adamu da Hawwa da dukan waɗanda sun yi biyayya da shi. Zai zo ya tafi tare da mu zuwa wannan kyakkyawar gida wanda ya yi mana alkawarinta. Ina fata za mu yi murmuri domin shiga wannan gida da Yesu yana shiryawa domin mu. Amma muna bukata mu saurare shi, mu yi biyayya da shi. Ubangiji ya taimake mu.
Duniyan nan da muke ciki,
a kwana a tashi, wata rana za ta kare.
Duwatsun da muke gani,
a kwana a tashi, wata rana za ta kare. harke
sarari sama kuma
akwana tashi zanan da kaman takarda
sarari sama kuma
akwana tashi zanan da kaman takarda duniyana watarana za ta kare duniyana watarana za ta kare
ne gidana don Allah zaka ji
ta kare
iyayena don Allah
takare
yanuwana don Allah za ku ji
takare
duniya na za ta tashi kamar suwa kamar yanda muka ji kasuwa da lahu tashi lalle duniya na watarana za ta takare duniya na watarana za ta takare
irana kasuwa yayi
babu me buga kararawa ko waye je kasuwa babu me buga kararawa ko waye je kasuwa
lokacin tashi yayi
babu me buga kararawa ko waye koma gida babu me buga kararawa ko waye koma gida
lokacin mutuwa yayi
babu me buga kararawa cewa zaka mutu babu me buga kararawa cewa zaka mutu
haka duniya za ta kare
lalle haka za ta kare kamar kasuwa lalle aka za ta kare kamar kasuwa duniya na watarana za ta kare duniya na watarana za ta kare
ne gidana don Allah za ka ji
ta kare
iyayena don Allah za ka ji
ta kare
yanuwana don Allah za ka ji
ta kare
duniya na za ta tashi kamar kasuwa jika suwa da lahu tashi lalle duniya na watarana za ta kare duniya na watarana za ta kare
randa ka mutu
aranan na jika suwa ya kare randa ka mutu aranan na duniya ka ta kare randa ka mutu ba ka da sauran tunani ko kuma rabo a cikin duniya ba ba za sake tuna da kai a cikin duniya ba ba za sake tuna da kai a cikin duniya ba
a wannan rana
dakika shine ka bari
a wannan rana
abokan ka sai dai su sa
a wannan rana
rikicin duniya ya kare duniya na watarana za ta kare duniya na watarana za ta kare
me gidana
don Allah
za ka ji
ta kare
iyayena
don Allah
za ka ji
ta kare
yanuwana
don
Allah
za ka ji ta kare
duniya na za ta tashi kamar kasuwa kamar yanda muka ji kasuwa da lahu tashi lalle duniya na watarana za ta kare duniya na watarana za ta kare
ku yang adam
jirire ne ku abinda kan bayyana ka dan kana yawase
dukan duniya
jirire ne ku abinda kan bayyana ka dan kana yawase ba za mu dawa ma ba a duniya ba ba za mu dawa ma ba a duniya ba ba za mu dawa ma ba a duniya ba ba za mu dawa ma ba a duniya ba
ba za mu dawa ma ba
a duniya
ba ba za mu dawa ma ba
a duniya ba ba za mu dawa ma ba a duniya ba
mai tsaro godiya tabbata ga Allah da ya sake kama wannan babbar fili mai tarin albarka. Muna ci gaba da wannan batu ababa goma da ya kamata duniya ta gane game da Yesu. Jiya mun dubi 1 zuwa 6. Za mu ci gaba a 7. Batu na 7 na cikin Bitrus ta fara sura 2 aya 21 da 22. Ya cewa gama zuwa wannan aka kiraye ku gama Kristi kuma ya sha azaba domin ku yana bar muku gurbi domin ku bi sawun sa shi wanda bai yi zunubi ba ba kuwa iske algus a bakin sa ba Abin ganewa a nan shi ne, Yesu ya rayu a duniya ta zunubi, amma bai taba yin zunubi ba, shi ne batu na bakwai. Ya yiwu mai tsauraro na son sanin asirin rashin zunubin Yesu. Abi ne sannu a hankali zuwa cikin littafi mai tsarki, za mu sake duba Yohana Bishara Sura 15 aya ta 10. Mu dubi batu na 8 da ya kamata a sani game da Isa da Masihu. Ya ce, idan kun kiyaye dokokina za ku zamna cikin kamnata, kamar yadda na kiyaye dokokin Ubana ina zamne cikin kamnatasa. Abin mamaki a nan shi ne, Yesu ya kiyaye dokokin Ubansa a matsayinsa na da, wannan kuwa shi ne asirin nasaransa. Bari mu dubi ko akwai shaidan haka cikin Luka Sura 4 aya 16. A nan in ka duba a hankali, zancen shi ne Yesu ya zo Nazaret inda aka goye shi, ya kuma shiga majami'a bisa ga al'ada ta ranar Asabbaci, ya tashi domin yin karatu. A nan Yesu da kansa ya kiyaye dokoki 10, shaidan kuwa ya kiyaye ta 4 a bayyane, littafi ko ta rubuta ba abin wasa ba ne. Dokan nan ta 4 cikin dokoki 10 na Ubansa. Mutuna baya, domin Bahaushe ya ce tuna baya shi ne roko, in muka nausa baya muka tuna baya, za mu gane cewa Iblis da ya yaudari malaiku a sama cewa ya yi dokokin Allah ba mai iya kiyayewa. Wani dalilin da ya kawo Yesu a duniya banda zancen ceto, ya zo domin ya bamu ceto, wannan shi ne dalili na fari na zuwansa. Amma akwai wata dalili na biye da shi. Dalilin nan ko shi ne duniya ba ta lakantanta. Dalilin nan Yohana cikin bisharansa Sura 15 aya 10 ya faice mana, ya zo ne ya gwada ma Iblis cewa ana iya kiyaye dokokin Allah. Ya ko kiyaye, jama'a mu ce amin mai sauraro. Batu na 9 yana cikin ruya ta Yohana Sura 1 aya 18. Ya ce, ni ne mai rai, na mutu, gashi kuwa ina da rai har abada, ina kuma da makublai na mutuwa da na kabari. Zance na 9 a nan shi ne, Kristi yana da rai, yana kuwa rike da cikakken iko, domin makubli na mutuwa da na kabari a hannunsa suke. Wannan makublan suna hannun wanda yake da cikakken iko. Ubangiji Yesu, mun gode domin ikon da ka karba. Iblis kuwa nasaran shi ta kare. Za mu je mu duba batu na 10 a cikin ababen da ya kamata duniyan nan gane game da Yesu. Yohana Bishara Sura 9:14 aya 2 da 3. A cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ba da na fada muku, gama zan tafi garin in shirya muku wuri. Kaɗan na tafi na shirya muku wuri, sai in sake dawowa in karbe ku wurin kaina, domin wurin da nike ku zamna. Kuma babban batun a nan shi ne, yana shirya mana wuri zama na dindindin, inda za mu zauna tare da shi, mu kuwa rayu har abada abadin. Amin. Ibraniyawa Sura 9 aya 28. Mai tsauraro, sanin Yesu shi ne masomin rayuwa na har abada. Ina fatan mai tsauraro ya ƙara sanin Kristi, biyayya gare shi zabi ya rige gare ka. Ya bar mana gurbi domin bai yi zunubi ba, yana son mu mu rayu a duniya ta zunubi, amma ba tare da mun yi zunubi ba. Ko da shike muna cikin jiki, cikin mutuntaka muke, amma Allah ya bar mana kyakkyawar gurbi cikin jiki. Gurbin da ya bar mana shi ne muna iya yin biyayya ga Isa Almasihu, biyayya gare shi, biyayya ga Uban. Waɗannan su ne ababa 10 da duniya ya kamata sani game da Yesu. Shi Yesu shi ne guda ɗaya da ya mutu domin ya ba mu rai na har abada. Batu na fari, Yesu kuwa shi ne yake tun fil azam shi da uban da ne shi kalan kansa Allah ne sannan Yesu kuwa ba a halice shi ba shi mahalici ne zancen nan da matsayi ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki uku cikin daya mai iko ne yana nan baya cikin jiki amma yana nan a cikin ruhu yana ko tare da mu Yesu kuwa shine guda daya wanda ya kaunace mu har da makiyansa a cikin bazance na shida mun kuwa gane cewa Yesu shine masakacin mu yana roƙon mana gafara a cikin dubawa zan butu na bakwai ya gaya mana shine kawai ya rayu a duniyar na zunubi amma bai taba yin zunubi ba butu kuwa na takwas shine ya faice mana ya kiyaye dokokin uban don ya karyatar da iblis mai kirarin cewa ba za a iya kiyaye ba zance na tara kuwa game da Yesu shine yana rike da cikakken iko goma kuwa a ciki yana shirya mana wuri na dindindin na zama mu rayu da shi da uban har abada abadin Allah ya kai mu mulkin sama wanda Isa Almasihu ke shirya mana sai dai tuni magadan wannan mulkin sama sune mutane wanda Yohana mai ruwa ya gaya mana a cikin ruya ta Yohana 14 nan aya 12 yace sune hakuri na sarkaka waɗanda suka kiyaye dokokinsa sun kuwa rike imanin Isa Almasihu za su gaji mulkin sama tare da shi daga yanzu har abada abadin amin Allah ya kai mu mulkin sama da Yesu za mu yi addu'a mai girma ya Allah zancin nan naka ne ka kuma gina mu ka ganas da mun kara gane ka bisa gane wanda muke da shi da ka yadda mun dora bisa wannan sani har mun ruske imani da ke cikin Isa Almasihu shine macecin mu amin
Idan ka sami dama domin kai aiki amma baka yi aikin ba ka sami kasawa akan irin baiwa da Allah ya baka da kuma aikin da ya baka a cikin wannan rayuwa Duniyar mu a yau ta samu kanta a cikin halin kakanikai domin mutane ba a shirye suke su yi aiki ba Abinda muke gani kewaye da mu da muke sha'awan sa da yake kawo mana ci gaba sakamakon aiki ne Saboda haka idan kai ma'aikaci ne koko kana da sana'a Ya kamata kai wannan sana'an da samun fahimtar cewa idan kai aiki zaka samu riba zaka samu nasara zaka samu abin zaman gari sa'annan dukkan aiki da zaka yi da hannunka bari wannan aikin ya kasance da aminci ya kasance da amfani wanda ko bayyade ya aiki ba yana daidai da barawo ne koko mai fashi da makami idan ko an dauke ka aiki ne baka yi wanda ya dauke ka aikin ba ka zama daidai da wanda yake masa sata kenan idan baka yi aiki ba ka hana duniya koko jama'a da ke kewaye da kai su samu moriyarka mu dubi yadda barkwasa suke aiki ko kuma cinnaku sukan rika taimakawa junansu kowanne da ke cikin su ma'aikaci ne zaka gani idan sun samu wani kwaro da yafi su girma sukan hadu tare domin su daga su tafi da wannan taron ko da yake rayuwar su gajere ne amma zaka ga cewa suna samun amfani suna samun aiki suna nasara mai yawa a cikin rayuwarsu domin sun kasance suna aiki Allah ya baka baiwa domin kai aiki idan ko kai aikin nan zaka ga cewa ka samu riba a cikin rayuwarka idan arziki ko dukiya kake nema aiki zai kawo maka wannan zaman banza zaman kashe wando ba shi da amfani idan ka kawza shi a rayuwarka zaka samu nasara wanda ko bai natsu yayi aiki tun a lokacin da yake da karfi ba idan tsufarsa ta zo zai kasance da dana sani a rayuwarsa saboda haka idan kai aiki mutane za su darjanta ka zaka samu abin biyan bukatanka na yau da kullum ko da me zaka yi ka tabbatar cewa kai aiki mai riba
mai sauraro fatanmu da burinmu shine ka samu ginuwa a cikin shiri na yau Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, Jakar Gidan Waya, biyu, daya, biyu, hudu, hudu, Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio, jakar gidan waya, biyu, daya, biyu, hudu, hudu, Ikeja, Lagos, Nigeria. Koko a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gansa ko wasika ko kuwa ta email. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga karshen ta, muna cewa Ubangiji ya saka maka da alheri. Ina godiya kuma zuwa ga uwar gida Kande Jet dan Juma da kuma Faso Alkali Mazuba. Ba zan manta da shi Faso Audu ba, duka ina cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, a tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.